من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر رمو دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسن شو أتارة دا كوتة تجوني سابن شرنا فتوي رحمة شرنا ريكي باك داما دوم أيكو دا تنبيون كو أندا سكشا في أديني دا رايو أزوا غمال دوم سام مفتا كما أنا يأيكو من دا ساقنن تنبيتا تجوني شريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703360415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 27 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 30 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a doctor wato al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ko da yake yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu aka makalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajiya mun fara karatu ko mun fara magana akan hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin mafi ingancin littafansu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Har zuwa ƙarshen hadisi. Wannan hadisi kamar da muka faɗa ya kunshi rukunin mutane guda 7 wadanda Allah subhanahu wataala zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai tashi, ta shi ranar gobe kiyama, bayan Allah subhanahu wataala ya tashi halittunsa a lokacin zai musu wannan tagomashi saboda kyawawan ayyukansu da suka yi, da kuma kaucewa bin san zuciya da bin san rai da sha'awar rayukansu. Na farkon su shugaba adali, da muka yi magana akan shugabanci da adalci a cikin shugabanci, da yadda wannan yake zama wa mutum shugaba idan ya zanto adali yakan zama masa abin alkhairi da alfahari ranar gobe kiyama, idan ya kuma yi akasi yakan zama masa abin da daba da dana sani ranar gobe kiyama. Mutum na biyu shine shabun, ko rukuni na biyu shine shabun na shafi ibadatillah, matashin da ya tashi cikin bautar Allah. Wato tun yana karaminsa iyayensa suka nuna masa muhimmancin bautar Allah subhanahu wataala a rayuwarsa. Wanda duk ya tashi yana karami cikin bautar Allah, to wannan alama ce da take nuna cewa zai zarce akan wannan abu, kuma zai dauki bautar Allah wani abu mai muhimmanci a rayuwarsa, kuma ba zai ji kosawa ba saboda wani abu ne da ya taso ya saba da shi, ba zai ji wani abu ne da ya addabe shi ko da bai bi shi ba. Domin kalmar nasha'a tana nufin cewa an taso shi tun farko akan wannan bautar Allah din subhanahu wataala, wanda an san cewa bautar Allah ita ce wato gaya, ita ce manufa ta ƙarshe ta koli da Allah subhanahu wataala ya halitta saboda ita. Ubangiji bai halicce mu ba sai dan mu bauta masa, cewa shine abin bautar mu, kuma ya zanto ayyukan mu da muke yi, duka muna yin ayyuka ne na bawa da yake bin umarnin wanda yake ubangijinsa. To matashin da aka tarbiyance shi akan da'ar Allah subhanahu wataala, akan yiwa Allah bauta, to zai tashi ya girma cikin wannan, zai tashi ya zama mutum na ƙwarai, mutum na Allah wanda ya san haƙoƙin Allah, wanda zai kiyaye haƙƙin Allah, babu shakka zai kiyaye haƙoƙin bayin Allah. Sabanin idan ya zanto bai kiyaye haƙƙin Allah ba, to a irin wannan ba zai san haƙƙin wani ba, ballanta da ya kiyaye haƙoƙin al'umma. Saboda haka wannan yana nuna cewa iyaye su tashi su kula da ƴaƴansu, su tarbiyance su akan bautar Allah, su tarbiyance su akan kusantar da ƴaƴansu ga Allah subhanahu wataala, da kusantar da su ga abin da yake addinin Allah ne, su nuna musu wannan. Yaro yana karami a sa su makaranta da zai koyi karatun Alkur'ani, a sa shi ya riƙa haddar Alkur'ani, in so samu ne ma ya haddace Alkur'ani. a sa masa san sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin, ku barci ƴaƴanku da yin sallah tun suna shekaru bakwai, sannan ku dake su ma akan barin sallah in sun kai shekara 10. Saboda haka uba ya saba wa ɗansa cewa tashi kai sallah lokacin sallah yayi in ya kai shekara 7, kuma ya tsaya ya ga ya haƙurƙurtar da kansa akan wannan umarni. Allah subhanahu wataala ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Allah ce ka umarci iyalanka da sallah, wastabir 'alayha kai ma ka haƙurƙurtar da kanka akan kula da sallah, ba ma tambayar ka ba ma neman ka da wani arziki, mu ne za mu azurta ka nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa, mu za mu azurta ka kuma ƙarshen kyakkyawan ƙarshe yana ga waɗanda suke da taqwa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yana umartar mu da cewa mu umarci 'ya'yanmu da sallah, iyalanmu da sallah. Saboda haka jan yaro zuwa masallaci musamman in ya kai shekara 7, don haka hadisin ya nuna umuru auladakum bis salati li 7. Yaro bai kai shekara 7 ba, na ba a ce ka umarce shi ba, in ya tashi yana yi ba za ka hana shi ba, amma ba a ce ka ce tashi yi sallah ba ko ka sa shi a gaba ko shi ya yi sallah. In ya ganka kana yi yana kwaikwaya, wannan babu komai, amma umarnin ba zai fara ba sai ya kai shekara 7. A lokacin ne yake da tamyiz, wato yake iya gane abu kaza, yake iya gane abu kaza, zaka iya cewa ya kirga 1 bisa zuwa 10, zai kirga maka tiryan 1 har zuwa 10. In ka makala hannu ka ce nawa ne nan, zai ce maka 3, nawa ne 4, nawa ne kaza, to ga ya samu tamyiz. To saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yake cewa bai wa ƴaƴanmu wannan, Annabi ma yake cewa bai wa ƴaƴanmu wannan, domin abu ne da zai kusantar da su ga Allah, zai taso cikin bautar Allah. An sani lokacin ƙuruciya lokaci ne na giggiwa da ainihin rashin nutsuwa. To in aka samu yaro tun yana irin wannan shekaru ya zama mai nutsuwa, to wannan abin mamaki ne. Annabi yana cewa ya ajabu rabbukum min shabbin laysa bihi sabwa, Ubangiji yana ma mamakin matashi ya taso ba tare da giggiwa ba, ba tare da giggiwa ba. To ya zanto ya samu wannan tarbiya, kuma ya girma a haka, ya dore a haka, ya mutu a kan wannan. To wannan yana daga cikin waɗanda za a tashe su a cikin inuwa, ranar da babu inuwa sai inuwarsa, wanda rukuni. Saboda wannan rukuni yana nuna cewa al'umma ta tsaya wajen ta ga cewa matasa sun samu tarbiya, kuma tarbiya takan samu ne ta hanyar alaƙanta wato matashi da Allah subhanahu wataala. Babu hanyar da za ka yi samarwa da yaro tarbiya ba ta hanyar ka haɗa shi da Allah subhanahu wataala, ka alaƙanta alaƙarsa da bautar Allah ba. Ya zanto an ba shi tarbiya ta addini, an sa masa tsoron Allah, ya zanto duk abin da zai yi yana halarto da cewa akwai Allah da yake ganinsa, akwai Allah da yake jinsa, akwai Allah da ya mallaki komai, yake da iko akan kowa, akwai Allah da yake da sakamako mai kyau da mara daɗi. Ya taso yana jin wannan a ransa. Saboda in ya girma yana da wannan shu'urin, yana da wannan feeling din tare da shi, to ko menene zaka danka masa ba zaka tsoro ba, ba zaka yi dardar ba. Saboda abin da ya taso yake jin girma da ganin daga haibar sa shine Allah subhanahu wataala sama da komai. Yana ganin haibar Allah, yana jin tsoron Allah, yana ganin girman Allah sama da komai. Saboda ba zai taso a mahaici ba, ba zai taso a mugu ba, ba zai taso a zalimi ba, ba zai taso a mai hadama ba, ba zai taso a wanda zai zanto dan shaye-shaye ba, ko dan sace-sace, ko dan kwace-kwacen wayoyin mutane da sauransu. Saboda ya taso da jin wani abu na tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Saboda ka baya buƙatar sai a daga masa kara, ko a daga masa bulala, ko an nuna masa wani abu na uquba kafin ma a hana shi ko a sashi. Saboda shi da kansa yana da wannan shu'uri a cikin zuciyarsa na cewa akwai Allah, kuma Allah mai ganin kowa ne, mai jin kowa ne, kuma mai hisabi ne akan aikin kowa. To wannan shi da zai zama matashi mai amfani. Babu ta yadda za a al'umma ta samu irin wannan matasa waɗanda suke da irin wannan tarbiya sai idan ta hada wato tarbiyar su da addini. Shi yasa har kullum muke cewa dole ne waɗanda suke rubuta curriculum na makarantu, suke rubuta manhajojin karatu na makarantu, dole ne zai zanto addini yana kan gaba. Addini ya zama a kan gaba wajen abin da za a nuna wa yaro tun yana nursery school har ya zo primary, har ya zo junior secondary, har ya zo senior, har aje karatu na sama. Ya zanto an hada masa da tarbiya ta addini. Tarbiya ta addini din za ta sa ya zama wani mutum na kware da za a amfana da shi. Rashin wannan shi ya jawo mana duk halin da yanzu muke ganin matasa suna fadawa ciki. Yaro ya zama dan shaye-shaye ba da jimawa ba. Yaro ya zama dan sace-sace. Yaro ya zama mugu da gashi ka saga yaro dan karami cikin kidnappers. Yaro karami a unguwa yayi kidnapping dan makocinsa. Ga yaro dan ƙanana ƴan unguwa sun haura gidan makota sun yi sata. Me ya jawo wannan? Saboda ba a samu musu da tarbiyyar da za ta sa musu tsoron Allah a cikin zuciya ba tun suna ƙanana. Zaka samu suna zuwa makaranta to amma a makarantar babu komai. Fanko ne zaka je hatta makarantu da zaka ce akwai IRK. In ka je IRK din nan zaka samu ba ma malamin. Ko ka samu wani malamin wani shaka tafi ne shi kansa yana buƙatar tarbiyya. Bai san ma abin da yake ba. Saboda yaro zai je makaranta wannan lokacin ya zo ya wuce ko dai bai gama mai koyar da shi ba ko kuma wanda zai ke koyar da shi din shi ma ba addinin ya sani ba. Kawai dai aiki ake ya nema aka bashi. Shikenan. Saraka yaro ya fita so ba wata kyakkyawar tarbiyya to sai a samu ƙwarar manhaja ta koyar da addini, ta sawa mutane sanin Allah, ta sawa yara sanin Allah da sanin girman Allah, ta gaya musu cewa akwai wani raqib, akwai wani mai sa ido a kanka wanda shi baka iya rabuwa da shi, ko yaushe yana tare da kai da iliminsa, yana tare da kai da jinsa da ganinsa. A sa masa jin akwai lahira, akwai hisabi. To haka ne za a samar da wani tsare ku wanda yake tattare da takawa da tsoron Allah, wanda in ya zo ya rike gabar al'umma zai zai amana, zai yalwata zukatan mutane da soyayya, zai samar da haɗin kai, zai samar da zaman lafiya, zai samar da kyakkyawan tattalin arzikin da ake magana. Duk kasashen da ake fama da tattalin kuka da tattalin arziki, ai ba wai arziki ne a kasar babu ba. Yawanci saboda an rasa tarbiya ta waɗanda za su riƙe arzikin ƙasar, shi ne yake jawo mana halin da ake ciki. Tarbiya ce da babu kowa aka ɗora shi akan wani haƙƙi na al'umma, ƙoƙari yake ya zai cika aljihunsa, ya zai cika rumbunsa da dukiya, ya zai azurta waɗanda suke gefe da shi, waɗanda suke daura da shi, ƴan uwansa, makusantansa, abokansa. Wannan shi ne a gabansa. Ba kula da wannan haƙƙin na al'umma ya tsare musu shi ba. Baya tunanin rahirarsa, baya tunanin mutuwarsa, baya tunanin kabarinsa, baya tunanin ran da zai tsaya gaban Allah, babu wannan a zuciyarsa, wannan baya cikin lissafinsa, baya cikin adanzarsa. To waɗannan su ne waɗanda aka ba su irin waccan gurɓataccen tarbiyya tun farko, kuma su za su zo su mallaki al'umma. To ta yaya za a yi a ce ana son a samu abin da ake so a gani? Wasu kuma ga su nan su ba su samu sun kai ga inda za su yi wa wasu ba. To amma kuma zuciyarsu sai ta riya musu cewa to kuma wata hanya kuma kuga cewa kun samu, ko su shiga hanyar damfara, ko hanyar 419, ko hanyar sata, ko hanyar fashi, ko hanyar kidnapping, ko wani irin hanya da za su zama kokari za su yi kawai su azurta kansu. Saboda ba su samu tarbiya ba. Ashe ka ga wannan rukuni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin rukuni bakwai bayan shugabanni. Ba wanda ya taho bayan shugabanni sai matasa. Akace imamun adil, sai akace shabun na shafi ta'atillah. Saboda daga nan ne ake samun shugabannin. Yadda Bahaushe yake cewa yara manyan gobe, daga yarintar ne ake zuwa ga shugabanci. Saboda aka faɗi can koli, aka faɗi kuma ƙasa, wanda ƙasa din nan daga nan ne ake zuwa sama. Shi yasa ake cewa gyara ake ɗauko shi daga ƙasa, kamar yadda ka san itaciya, bishiya, shuka idan kai daga ƙasa kake ba ta ruwa, ba ta sama kake ba ta ruwa ba, ta ƙasa ne kake ba ta ruwa, domin ta nan ne take samarwa da abin da sauran gangan cikin yake karɓa har ya yi sama da shi. To in ya zanto ƙasa ta lalace, to sama za ta zanto ba ta da wani amfani. Ko ka yi ƙoƙarin gyara saman, da ƙasa zai zo ya ɓata. in kana kuka da shugabannin da kake da su cewa ba sa yi maka adalci, ba sa yi maka abin da yake, to wanda suke jira su zama shugabannin su ba an ka kalle su babu alamar cewa abubuwa za su canza. Mu duba mu ga yadda al'umma yanzu take, mu duba mu ga kowane generation na 'yan shekara 20 ko 'yan shekara 40 ko 'yan shekara 50, ka duba kaga kowane generation in ka kalle shi za ka ga cewa cike yake da badala da barna. Ta yaya kake tunanin cewa nan da shekaru masu yawa za a samu wani canji na azo a gani? Kuma wasu da suke tasowa su ma yara kanana waɗanda yanzu ake sa su matakan karatu, dukkanin su ba a yi musu tanadin da za su zama wasu wani abu ba, za su zama wasu na kirki ba wannan ake tunani ba. Iyaye an cire musu batun tarbiya daga cikin zuciyarsu yayin da suke kai ƴaƴansu makaranta, kowa tunaninsa ya ɗansa. In ka ji an ce ana so a samu qualitative education, ba wai ana maganar ya zanto yaro na ƙwarai na gaske mai tarbiya ba, ana maganar in an zo jarabawa ya ci jarabawa ya samu credits da yawa, tunda in ya fita jami'o'i za ko ina yaje za a dauke shi can, ma in yaje jami'ar dan yake kawai ya fito ya samu wata certificate da in ya fito da shi za a yi rububin sa a kamfanoni da ma'aikatu da sauransu, shi ake yayi. Wannan shine tunanin iyaye, ba tunanin su cewa ina ɗan su zai je karatu ya taso ya zama mutum na ƙwarai ba, ko ma me ya karanta ya zanto a cikin abin nan da ya karanta zai amfanar da al'umma, abin nan da ya karanta zai zama mai naso na alkhairi a cikin al'umma, ba wannan ne a tunanin su. To sai ya zanto rayuwar ginin da ake bayi da kyau, abin da zai haifa ba zai zama mai kyau ba. Tun daga kananan da ake tasowa zaka gani yaro karami abinda ake nuna masa ya zai samu kuɗi, hatta malami in ya shiga aji ƙwarai yake nuna wa yara ga abinda za ku yi wannan course din, in kuka yi shi za a fi samun kuɗi, an fi samun aiki, an fi samun sauraka. Tunanin yaro tun yana karami kawai ya zai samu kuɗi, ya zai tara kuɗi, in misalai ake so a bashi role model ɗinsa da ake so a nuna masa, zaga ana kiran wasu waɗanda suka tara abin duniya ne, ana kira masa sunayensu cewa ne kaga yaro ne ya samu kaza, wani bai da shekaru ya samu kaza, don haka an canza masa kwakwalwa, an canza masa tunani, kawai wannan tunanin duniya din shine kawai kwakwalwarsa, haka zai girma. Don haka in ya kai wani level da yake jin cewa ya kamata yanzu a ce shi ma yana samu, sai ya zanto kuma kaddarar sa bata zo da samun ba, to fa shedano za su yi ta a kansa ta kokarin masa barbara iri-iri da hanyoyin da zai yi zai samu shi ma ya samu, to ta haka ne kuma rayuwa za ta yi ta gurbacewa. Saboda wannan rukuni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa shabun na shafi ibadatillah, yana nuna maka cewa shine harsashi na gina al'umma, shine harsashi na gina dan adam, shine harsashin daga kansa ne za a kai zuwa ga samun shugaba adali, a samu matashin da tun yana karami ya taso cikin san Allah, ya taso cikin bautar Allah, ya taso cikin amana da gaskiya da tunanin kyautatawa mutane. To ta nan ne ake tsammanin ire-iren su in suka yawa a cikin al'umma, to duk abin da al'umma na take fama da shi na cututtuka na wahalhalu da suka sha kan al'umma, to ana fasa ta hannun waɗannan da ikon Allah da izinin Allah za a samu gyara. Allah ya samu dace.
Ta min su amin. Allah ya saka alkhairi. Tutane mu ta ga farko a wannan ranar ta zo ne daga wanda yake cewa ko kuma take cewa da Allah mala akwai wata addu'a ne ta musamman da ake yi akan tsananin kishin, wanda take cewa yana damun ta idan ta tuna cewa mijinta zai iya auren wata nan gaba har rashin lafiya take, shi ne take so mala ya taimaka masa da addu'a ko kuma shawara.
To babu wata addu'a sunanta addu'ar kishi, abinda dai aka sani dukkan wani abin da yake damun mutum yana iya roƙon Allah, Allah ka raba ni da wannan abu, Allah ka raba ni da tsananin kishi, ko haka kike faɗa bayan sallah, Allah ka raba ni da tsananin kishi, Allah ka raba ni da mugun kishi, Allah ka yi min maganin mugun kishi, Allah ka saisaita zuciyata ya zanto kishi na alkhairi, ko haka kike faɗa. Ubangiji yana jin addu'ar mai addu'a, kuma zai iya magance miki wannan cuta. Tsananin kishi, mugun kishi abu ne wanda yake cuta ce ta zuciya. Kishi, asalin kishi wani abu ne da Allah ya halicci mata da shi, kuma ba mata ba, dukkan ma wani dan adam yana da kishi irin nashi. Namiji yana da kishi, zai yi kishin matarsa, ba zai so ya ga matar shi cikin wani yanayi na rashin kamun kai ba. Shi yasa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata ad-dayyuf, wato mutumin da baya kishin matarsa, da zai iya bin matarsa ta fita tsirara tsirara ta fita jikinta a fili da zai bar ta shiga cikin maza ta rika abubuwa na rashin kame kai ko ba tare da kishi ba annabi ce wannan ba zai shiga aljanna ba saboda kishi wani abu ne a cikin halitta Allah ya yi shi tare da ta dan adam ba dan adam ba hatta dabbobi akwai wannan kishi tare da su to sai dai kowa da kai yadda yake amfani da wannan halitta din da irin yadda zuciyarsa take sarrafa wannan halitta da Allah ya masa in ya zanto zuciyarsa mai kyau ce zuciyarsa zuciya ce da take bisa mizani na shari'ar Allah to sai ga cewa wannan dabi'ar tana sarrafa ta inda ya dace kamar dabi'ar sha'awa ce kamar dabi'ar yunwa ce gariza ce wanda Allah yake halittar dan adam da ita duk dan adam yana jin yunwa duk halitta tana jin yunwa tana jin kishi tana son wani abu ta mallaki wani abu nata wato gariza ta tamalluk a ce wani abu naka ne ko yaro karami ka kula tun yana karami zai ga abu sai dauka yana nawa ne ko ba dashi bai da so ce nashi ne ko da an ce ga wannan naka ne zai ji dadi to sai dai wannan gariza din kowa da kuma yadda zai sarrafa ta in yunwa mutum yake ji in sha'awa ce tare da shi a in wani abu yake so ya mallaka to in mutum ne na kware zai so ya ga ya samarwa da kansa biyan bukata ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da take mara kyau ba in ya zanto ba ya da kyakkyawar zuciya to ta nan ne kuma zai tunanin ya zai biya wa kansa bukata to haka kishi idan mace tana da kishi tana yin kishin yadda za ta samu kan mijinta yadda za ta samu soyayyar mijinta yadda za ta samu kauna yadda za ta samu kulawa ta mijinta ba za ta yi abinda za ta sa mijinta ya kara tsananta ba mijinta ya ta fita daga ransa mijinta ya ji ma kai gare ya kore ta ma bi kare daga garinta kaga kishin bai haifa mata da mai ido ba tana kishin wata ta yi tarayya da ita akan mijinta to yanzu kuma wannan kishin ya haifar mata ma ta rasa mijin ita duka kuma mijin ya zama na waccan duka kaga kishin bai masa amfani ba amma da ta zanto tana kishi sai zanto kishin tana amfani da shi tana sarrafa shi wajen ta ga ta fito da wasu sababbin hanyoyi wanda watakila da ba ta bin su ta yadda za ta ƙara samun zuciyar mijinta yadda aka sani ita zuciya tana son kyautatawa ta komai ba ta dan adam ba ko dabba ce kake kyautata mata za ka tashi tana matsarka tana kusantarka kai hatta dabbobin da aka sani masu fada masu farauta masu cin mutane masu cin nama masu kaza wanda yake yawan kyautata musu zaka sun saki jiki da shi ba sa yi masa irin wannan bala'in da suke musu saboda kyautatawa wani abu ce da take kamar magana disu yanzu nan za ta ja mutum Larabawa suna cewa al-abdu abin al-insan abdul ihsan wato bawa mutum ne wanda yake abin nan mutum ne mutum bawa ne na ihsani idan kana kyautatawa mutum to sai kaga ya zama mallakinka to haka dan mace in ta yi amfani da kishinta wajen ta ga ta ƙara daɗaɗa mijinta to hala ne take mallakar zuciyarsa wanda kuma wannan kaga kishi ne mai kyau kishi ne mai amfani kishi ne da zai ƙara haifar da soyayya a tsakanin ma'aurata sabanin bakin kishi da zai sa mace ta yi tunanin ko halaka kanta ko halaka mijinta ko halaka kishiyarta ko yar kishiyarta kamar yadda muke ji har kullun yana ta faruwa wannan bakin kishi ne da ba shi da wani amfani kishi ne wanda daga ƙarshe yake zama bala'i da musiba ga wanda yake da shi kafin ma ya zama musiba ga wani shi wanda yake da shi da zai fada cikin wata musiba saboda haka ki ci gaba da tunani akan hanyoyin da ya kamata ki hautata mijinki amma ba tunanin kai da mijinki a aure ba Allah ya halatta masa ce ba su na wasu lasa waru ba baki da iko ki hana wannan kuma ubangiji ya sanya hikima babba a cikin yin wannan ke kanki in kika yi tsaya kika yi tunani za ki ga akwai hikima ba karama ba cikin halatta wa mace na miji auren mace fiye da daya har zuwa hudu akwai hikima wanda suka ki wannan hikimar sun kuma auka cikin wani abu wanda yake mafi muni kaje kaga wadanda suke takaita kansu akan mace daya su kuma zaka samu a cikin wadannan society din zaka samu kuma zinace da dauki da yin farka da daduro abin da ya zama ruwan dare saboda haka yana da mata guda daya ya haramta wa kansa ko kuma addininsa ko society sa ya haramta masa yayi wata ta biyu, amma kuma a lokaci guda society ya halatta masa yayi daduro 70 yayi daduro 100 babu wani iyaka wanda zai je ya biya bukatar sa yayi duk abin da yake kuma ta kida tana nan ta zama mu'allaka. Saboda sai zanto babu hikima cikin wannan. Saboda haka kika tuno hikimar Ubangiji, kika tuno Ubangiji subhanahu wataala ba zai taba shari'ar da za ta cutar da bawansa ba. Duk shari'un Ubangiji subhanahu wataala ciki suke da rahama, ciki suke da adalci. Shi yasa za ka ga Ubangiji yana cewa hudan wa rahma. Wato shari'a ce kuma rahama ne. Shari'a ce da za ta nuna maka hanyar da take daidai. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Lace mun zo musu da littafi fassalnahu ala ilmin, da muka yi bayani bisa ilimi daki-daki a cikin sa. Muka yi bayani daki-daki a cikin sa bisa ilimi. Sai Allah ce hudan shari'a ne wa rahma kuma rahama ne ga mutane masu imani. Saboda babu wata shari'ar Allah da babu rahama a cikin ta. Akwai tausayi, akwai jin kai, akwai kuma shari'a a cikin ta. Ki tuna wannan, ki sa wannan a ranki, to zaki samu sanyin zuciya kuma ki amfani da abin da ke da shi na kishi, ki kishi na alkhairi.
To sai wannan take cewa menene hukuncin matar da take yin al'ada sau biyu a wata daya?
Eh, zai yi mace ta al'ada, tunda jumhur abin da suke cewa mafi karancin kwanakin tsarki kwana 15, wasu ce kwana 13. Saboda kaga kin ga idan ya zanto tsakanin al'ada da al'ada aka samu kwana 13 zai yi, aka samu kwana 15 zai yi, wacce tana al'ada kwana 3 ko kwana 4 a farkon wata, ta yi kwana 3 kwana 4 a farkon wata, kin ga tana da kwana 26 ko 27 kwanakin tsarki ne. To ta yi zanto kwana 3 ta yi ko kwana 4 a farkon wata, sai ta yi kwana 15, ka hada kwana 19 kenan. Kin ga tana da kuma wasu kwanaki 19, kaga tana da kwana 8 wanda al'ada ta kuma bai fi kwana 3 ko 4 ba, kaga za ta iya mata al'ada a daidai wannan lokacin. Saboda haka zai yi mace sai al'ada sau daya, sau biyu a wata daya.
To sai wannan yake cewa menene halaccin shuka bishiya a jikin kabarin mamaci?
A ba inda aka ce an yi kabarin mamaci a shuka masa bishiya, ko in an shuka masa bishiya za ta taimaka wannan mamacin da yake kwance. Yawanci mutane sun yi fahimta ne daga hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana zagayawa a bayan Madina, sai wuce ta wajen wasu kaburbura guda biyu ana musu azaba. To cikin hadisin yake cewa karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciro itaciya, aka ciro ya dasa guda abin nan rassan itatuwa guda itace a jikin kaburburan, yake cewa wala Allah ya khaffifa anhuma ma lam yabsa, wala Allah ya tassauta musu azabar matukar waɗannan itatuwa bi basu bushe ba. To sai wasu suka dauka cewa aka sa itace aka dasa ta, to Allah zai tassauta masa, tunda itaciyar nan tana nan da ranta danyarta, to zai tattauna. Annabi ya ce la Allah ya khaffifa anhuma ma lam yabsa, to kenan in bishiya ce tsaye tana nan da ranta kaga kenan ba a masa azaba. To wannan hadisi na farko dai abu ne gaibi, duk wani abin da yake gaibu ne ba a sani shi sai ta hanyar wahayi, annaba kuma su kadai ake wahayi. Saboda haka su kadai Allah zai tsinkayar da abin da yake wahayi. Wa kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allahu yastabi min rusulihi man yasha, Allah ce Allah baya tsinkayar da ku mutane, ya tsinkayar da ku gaibi, kusan gaibi, amma Allah yana zabar waɗanda ya ga dama daga cikin manzanni ya nuna musu wani abu na gaibi. Saboda haka wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana yi wa wasu mutum bi azaba gaibu ne, babu wanda zai sani. Yayin da ka shiga makabarta ba za ka san wannan kabarin azaba ake masa, wannan ni'ima yake ciki, wannan azaba yake ciki. Kaga kenan wannan abin da ya faru na wani ne wanda ake wahayi ba naka bane, dai kenan. Abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan da sifar shafa'a, ceto gare su. Shi yasa ya ce la'allallah ya khaffifa anhuma ma lam yabsa, ceto ne kamar addu'a ce, kamar roƙo ne Ubangiji Annabi yake musu, na su samu sassauci daga azabar akida ake musu. To kaga ashe kai baka da wannan tabbas cewa kana da baka wannan ceton da kai ma zaka yi ceto a daidai lokacin ka ce kai ma ga wani abu. Ashe kansa annabi ai kaga yake ceto ne sai ce la Allah. Yana fatan Ubangiji ya sassauta musu matukar ababan da basu bushe ba. To kaga kai baka da wannan ceton tukunna ba kuma kada wani alab abin da yake nuna cewa an baka. Kaga wannan ya nuna cewa shi ma abu ne da ya takaita ga waki sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku shi mumini abinda ake so yayi wa dan uwansa mumini kyakkyawan fata ba mummunan fata ba kawai haka kawai kai zaton cewa mahaifinka ya rasu an binne shi kai zaton cewa shi ma ana masa azaba wannan ba kyakkyawan fata kai masa ba kenan. To daga lokacin da annabi ya dasa wannan itaciyar yace matukar bata bushe ba yana fatan a sassauta musu sai da ya ji su cikin azaba ai akwai kaburbura da yawa a gurin. Annabi ya ce to duk kaburburan nan ba za su samu su ba saboda bai tabbai da tabbacin cewa ana musu azaba ko abin nan ba ko kuma Allah ya nuna masa su azaba suke ciki ba saboda ka kai da ka zo ka ce mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka ko ya rasu kai masa da shi kamar kana ga ya mutane cewa kana jin tsoron fa azaba yake ciki dan ka kai ma ka dasa wannan dan a samu a sassauta masa. Kaga wannan ya saba wa abinda ake san ya zanto mumini yana yi wa dan uwansa kyakkyawan zato na alkhairi yana masa addu'a yana masa fatan alkhairi. Abu na hudu shine aikin sahabbai bai gudana ba cewa duk wani sahabi in ya mutu aje a dasa masa inda a ce wani abu ne wanda yake mai kyau to da sai zanto duk wani sahabi ko yayi wasiya ko in wani nashi ya mutu yaje ya dasa masa amma baka da wannan. Buraida ibn Husayb al-Aslami shine aka ce yayi wannan yayi wasiya ai masa wannan da shan to shi ma malamai suka ce to baya ga shi babu wani wanda yayi wannan wanda yake nuna cewa duk sahabbai basu wannan fahimtar ba sahabbai basu wannan fahimtar ba saboda haka kuwa da fahimtar da sahabbai basu yi mata daga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka ruwaito to duk wata fahimta da ta saba wa tasu ko da ta zo da wani akasi ko wani abu sabo akan tasu to wannan fahimta ce wacce take ba mai kyau ba saboda haka shi ba mace abinda aka ce ayi masa addu'a tun daga lokacin da ya rasu har aje abin ne shi har ba kuma duk sanda za a tuno da shi ko aje ziyarar sa abinda ake bukata shine kai masa addu'a shi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa wannan shine abinda yafi komai wato yafi komai amfani ga mace nace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wanda suka zo daga baya suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta ma yan uwan mu da suka riga yin mu imani to wannan shine abinda ake so kullun magabata wanda suka riga yi kamar gaya ka kai musu nema ka nema musu gafara ka nema musu rahama.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa malam idan mutun ya tafi kasuwa yakan haɗu da mata waɗanda ba muharramansa ba to wani abu ne zai yi a ce ya rintse ganin sa
abinda ake nufi da rintse gani shine kada ka ga kallo na ƙurilla kada ka kafawa mace da take ba halal dinka ba ido kana ganin wani abu na kyanta ko surar jikinta wanda zai sa maka sha'awa wannan shi aka hana amma dan ka daga kai ka ga mace ita ce ta gitta ko ka ji an kira ka daga kai ka ga mace ce ko ka ji wani sauti ka daga kai ka ga mace ce kallo haka irin wannan na farar daya wannan ba a hana shi ba zama na abu ne ma da ba zai yiwu ba a hana ka yin shi a ce kai tafiya amma kada idan kai ga mace wannan ba zai yiwu ba amma gani wanda zai sayar maka da sha'awa kallo wanda za ka riga neman ka ga irin dirinta irin ginin jikinta irin wannan shine haramun. Annabi yana cewa sayyidina Ali ya Ali la tutbi'u an-nazrata an-nazra fa inna laka al-ula wa laysa laka ath-thaniya ya Ali kada ka bibi gani da gani wato kada ka yi kallo kuma ka sake bin sada wani kallon na farko halal ne gare ka amma banda na biyu saboda ka in kai haka kai gaddul basar yana daga cikin gaddul basar inda ka san duk cewa akwai irin wannan fitintunu musamman a wannan zamanin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a samu mata sun fito kasiyatul ariyat da tufafi a jikin su amma tsarara suke tafiya ko dai saboda tufar nan bata ma rufe inda ya kamata ta rufe ba an sa dangarallen sikel ko kuma a tufar nan ta tufa ce da take matsa jiki ta nuna surar jiki ko tufa ce take sharara sharashara wanda ake ganin launin fatar ta ake ganin abin da yake addawa dinta ce wannan shiga ce wacce take daidai take da tsirara wanda suke wannan tafiya yace ta tsirara annabi ya ta gaya mana haka gashi kuma Allah ya kawo mu wannan zamanin da suka zama baje-baje ga su a ko'ina ka daga kai su ne kai ka shiga ka fita ba ta inda zaka leka ba irin su zaka yi ta gani ba kasiyatun ariyat kasiyatun ariyat kowa da irin nashi al'uri din da irin nashi tsiraici tsiraici abin da yake jawo mata su yi tsiraici shine zinubi idan izanto zinubi yana faruwa a cikin al'umma to daga cikin asar din zinubin abinda zinubin ke haifawa shine tsiraici matan su suna fita tsirara suna fita ba kyakkyawa sutura ba sutura ta kamun kai ta mutunci zamu ga Allah subhanahu wataala ya bada wannan isharar lokacin da annabi Adam alayhi salam da Hawwa suka ci itaciya da Allah subhanahu wataala ya hana su Allah ce fa badat lahuma sawatuhuma suna cin wannan itaciyar duk sifar da sutura da take cikin su sai ta zube sai suna ganin tsaraicin junan su da cewa mata ne da miji sai sai suna ganin tsireci fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil janna sai suka kowa zai ruga yana cirar itaciyar aljanna yana rufe al'aurarsa Allah subhanahu wataala sai nuna mana cin itaciyar da aka ce kar su ci sai ya zanto daga nan suna ci shikenan sai gashi tsirecin su ya bayyana fa akala minha fabadat lahum sawatuhum hakala fa akala minha suna ci fa badat lahum sawatuhuma sai tsirancin su ya bayyana to yanzu wani irin haramun ne ba a ci wani irin laifuka ne ba a yi shi yasa tsiraicin matan kullun ƙara bayyana yake kullun ƙara karuwa tsiraicin daga yadda ka san shi a shekarun baya yanzu ƙara ma bayyanar yafi na da inda can ma sai ka je gurin da kake ganin tsiraicin yanzu kana zaune ma a wayar ka zaka buɗa ka shiga Facebook ko Twitter ko waye ka riga ganin su suna tsirara suna tallama da tsiraicin nasu to saboda haka yana daga cikin al-ghaddul basar shine kaman kokarin kaucewa wurin da ka san wannan abin yana da yawa domin kai dan adam ne ba za ka iya bawa kanka sifa ta mala'ika ba da la ya'suna Allah ma amaruhum yaf'aluna ma yuru annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ne zababban Allah ne mukhlas ne yana cikin mukhlasi wanda Allah ya zaba amma shi da kansa idan tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna idan har baka kawar mun da kaidin su ba zan karkata gare su annabin Allah yake ce ba a haraba shi da kaidin mata ba zai iya karkata to ina ga wani wanda ba annabin Allah ba shi ya ji cewa shi yana da kakkiyar zuciya shi ai ba abin da ya dame shi shi yana tsoron Allah wannan duk rudu ne na shedan saboda kawo da kai da janye jiki daga gurin da ka san da tsirecin in ba gonda ya zama maka larura ba ko gurin da kake aiki ko gurin kasuwa ko wani abin da asibiti ko wani abin da baka da makawa sai ka ji kamar inda ka san zaka iya kaucewa to ka kauce duk yana daga cikin gaddul basar
to sai wannan take ta mallan tana da yar uwa wacce take fama da ciwon koda sai take kukan ciwon ulsa to sai ta bata shawara cewa ta sha maganin ulsa to daga sha sai ta fada sumetin daga lokacin bata farfado ba ta mutu bayan sati biyu yace wani tace bayan wani lokaci kuma tana karanta takarda cikin maganin da ta sa ta sha din sai ta ga cewar mai ciwon koda baya sha to shin take tambayar mallan tana da hannu kenan a mutuwar
wannan ta dau maganin ta bata in ta dauki maganin ta sha wannan sai ta sha sai ta mutu to wannan kisan kuskure ne za ta yi kafara in amma cewa take nemi maganin ulsa sai ta je ita ta nema da kanta to wannan kaga ba ita ce ita dai ta gaya mata tace tana da ulsa kuma kowa yake gaya maka ba shi da lafiya zaka ce ya sha maganin wannan rashin lafiyar ne ai ba nan ba kai kuskure ba tace maka ina fama da ciwon kai ce to ka nemi maganin sa mana to kaga ana amma in ta dauko ta ce sha wannan sai kuma yazo da ajali sai ta mutu nan za ta yi kafara ta kisan ganganci abinan kisan kuskure kamar likita ne da zai duba mutum ya kware ba wai bai kware ba ya san aikin sa amma wani lokaci sai abin yazo da akasi da jarraba sai aka samu akasi sai yayi kuskure sai mutun ya rasa ajalinsa a dalilin wannan kuskure to kaga shi ma zai yi kafara ta wanda yayi kisa duk da ba kisa ne na ganganci ba amma wanda bai ya zanto bai iya likita ba likita bane sai shiga harkar likita sai mai da kanshi likita kamar yadda zaka ga da yawa wasu su karanta harkar ba amma kuma sun mai da kansu likitoci suna bada magani kawai ko ta ya halin kakato irin wannan yazo da ajali sai sun mai daman sai sun biya diya sannan kuma sai wasu horo ba akan wannan abin da suka yi da gwamnati wacce take kula da irin waɗannan sai ma an hore mutum an kama shi an hukunta shi saboda ya shiga aikin da ba nashi ba yayi ne bisa ganganci na'am
to sai sakon da yazo daga Sayyid Abubakar daga Mobi yake cewa masana kiwon lafiya sun yi nasarar dasa wa dan adam zuciya alade irin sa na farko a duniya shine ka tambaye malami ne matsayin hakan a musulunci
to wanda ba za ka iya sanin hukuncin sa ba sai bayan abubuwa sun riga sun tabbata cewa to wannan dashen da aka yi yayi amfani dan adam din ya rayu ko ko a ya haifar masa da wasu asar janibiya side effects da ake cewa wanda za su zanto masa matsaloli a rayuwarsa da sauransu to sai an gama tattara waɗannan bayanan sannan za a iya sanin wani hukunci za a bashi a musulunci za ka cewa haramun bane kai tsaye saboda an ce kawai zuciyar alade ce kawai an ce zuciyar alade ce ba ka ce haramun bane ana iya amfani da wani abin da yake a asalin sa haramun ne a yi magani da shi ba ta hanyar da aka haramta misali kace an haramta maka cin naman kare ko aka cin naman alade sai aka ce ga wani magani ana daka garin a shafa misali a shafa a jiki ko wata fata ko abin nan ana samun waraka kaga nan ba ci akai ba to wannan ya halatta a yi amfani da shi ta wannan bangaren to dan haka da shi ba ci bane nan da cire zukiyar aladen an dasa ba shine ka ci naman alade ba to in ya zanto zai rayu kuma rayuwarsa za ta abin nan ba zai fita haifar da wasu abubuwa wanda mutumin da zai baka fatawa ba zai iya sanin me aka don yanzu kawai ka ce an yi nasara wannan suna ce sai an ga yaya ta haifar shin mutumin nan ya samu daidaito a rayuwarsa bai haifar da wasu abubuwa wanda za su ana iya duba su ba mutane suna ta cewa in aka canza zuciya shikenan dabi'ar mutum tana canza ba lalle bane sha da sa mutum zuciyar wani daban kuma ya tashi da dabi'arsa ta farko ba tare da ta canza ba akwai wanda za a dasa masa zuciyar kafiri wanda ya mutu kafiri irin wanda suke mutuwa din nan a Turai su sayar da gangan jikinsu suna nan da yawa wanda kafin su mutu za su je su yi yarjejeniya da asibiti sai in sun mutu duk ga wasu filla a sayar da duk wani abu da ake ganin zai amfani a biya su kudin su wannan haramun ne a musulunci to ba su tunda ba musulmi bane ba ruwansu da haram da halal to irin wannan akwai musulmin da za a dasa masa kafirin zuciya abinan zuciyar kafiri zan to farkon kalma da zai yi ta bayan ya farfado kalmar shahada wanda kuma wancan kafiri ne ya mutu a kafirin sa amma ya sai da gangan jikin sa saka canza zuciya ba shike nuna an canza alayyar mutum ba saka ballanta na a ce in an canza an sa masa zuciya alade to zai zama alade shi ba in ya tashi zai zama halayen sa irin na alade ba lalle bane
to sai wani ke tashin ya halatta malam namiji yake tsuwa kansa domin kawai yana da gashi mai yawa
to na farko dai al-aslu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa a jikin sa gashin kansa yakan sauko haka fadarsa ko bayan kunnansa wannan ya zo a ruwayoyi da yawa da suka rawaito sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Anas da wani sa cewa gashin annabi hadisin Aisha da sauransu yakan zo har kan kafadinsa yana da jumma yana da wafra jumma ita ce wacce ke zuwa gashi ya zo har kan kafada wafra kuma wacce ke zuwa daidai bayan kunni to annabi yana da wannan akwai hadisin ummi hani shuraihi ya rawaito daga ummi hani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata wa ala ra'sihi thalathu ghadair wa thalathatu ghadair annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a fatu makka yana da gashin sa yayi masa kitso haka guda uku a bayan sa to wannan aiki ne na al'ada larabawa a wancan lokacin sukan yi haka suna da gashi sukan gyara gashin su cikin gyaran suka yi masa wannan annabi ya kitse shi yayi guda uku saboda a halin da yake hali ne na fita yaki mutumin da yake da gashi da yawa in ya fita yaki zai gashi na zai rika zubo masa halin kuma sannan baya da lokacin da zai kula da gashin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yake da gashi to ya karrama gashin sa daga cikin karrama gashi akwai taje gashi da tsaftace gashi da sauransu mutumin da yake halin tafiya baya da ikon yin wannan to abinda zai taimaka masa wajen ya ga bai yi kura ba bai lalace ba shine yin wannan abin nan kitsan guda uku wani lokaci ma har sukan sa saba kamar karo wannan nufin sa sai kan sa kamar karo haka ko zuma haka sai zuba a kansa sai gashin sai daddan kare ya abin saboda ka kura ba za ta shiga cikin sa ba to alai halin wannan duk yana babin al'ada ba yana babin ibada ba to ita kuma al'ada takan saba daga guri zuwa guri al'ada takan saba daga guri zuwa guri abu kaza al'adanci a guri kaza ya halatta amma a wani guri kaza zai zama ba da kyau ana hana shi saboda su a can al'ada su in kai ba a maka wani ganin wani mutumin banza ko wanda ba daidai saboda ana samun mutanen kirki manya masu daraja da suna yi amma in ya shiga wata al'ummar sai ga basu yanzu ka dauki daura zani daura zani al'ada ce ta Larabawa al'ada ce ta mutanen Yemen in ka shiga ta mutanen irin Indonesia din nan Malaysia duk za ka ga su ba za su daura zani sai ga sarkin su shugaban kasar su da zani amma yanzu in ka sa zani wani irin kallo za a yi maka kaga babu shakka za a yi maka kallon dan Daudu ne da sauran su to kaga anan aka yi mutum fatawa ya halatta in daura zani ba zai kalli al'adar wadancan ba ko ce a to menene ai Allah ba ya daura kwarjan lito ka daura zani ci a haramu ne ka daura zani saboda zai zubar maka da mutunci saboda ba al'ada ce a gurin ka da take mai kyau ba zaka samu a wasu gurare al'adance kamar wannan da muke magana kan shi gashin zaka ga sun bar gashi kuma bai zama wani abin nan ba amma kuma a wasu gurare zaka samu a al'adance masu barin gashin wannan zaka samu ba mutanen kirki ba dan hatta yanzu a cikin marar da ake ciki hatta su Larabawa hatta a su kansu Larabawa wanda zaka ga namiji ya tara gashi ko ya kai ga kitse gashin sa to in ka kula ba cikin rukunin mutanen kirki yake ba cikin wasu fitsatsun mutane ne fitsararrun mutane su suke irin wannan dan yanzu haka in ka koma fatawoyin manyan malamai na kasashen Larabawa game da wannan zaka yi suna cewa ba kyau saboda mai saboda naga hatta a cikin littafin at-tamhid na Ibn Abdul Barr sai da yazo kan wannan kitse kansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma a yanzu mutanen kirki ba sa yi saboda haka ba daidai bane mutun yayi shi sai da ishara cewa mutanen kirki yanzu ba sa yin wannan fa tun a karni na 5 domin Ibn Abdul Barr ya rasu hijira tana 463 463 ya rasu yanzu muna 1442 kaga sama da shekara 1000 Ibn Abdul Barr kusan shekara 1000 kai shekara 1000 Ibn Abdul Barr yayi wannan magana ya kusa shekara 1000 to kaga ya nuna cewa tunda dadewa kitsa gashin kan ya fita daga sahun mutanen kirki ya koma sahun mutane to bare kuma al'ummar da dama su ba haka suke ba kuma al'ummar mu zaka samu duk wanda zaka kansa da kitso to kai ma ka san wani bangare yake wannan ba zai taba zuwa cikin masallaci ya wuce gaban mutane su bi shi sallah ba za taba yadda ba shi kansa in zai shiga cikin mutane masu daraja to sai ya aske wannan kan ko ya tsefa wannan kitsin ya gyara su masa ba zai yadda mutanen da suke limaman dattawan unguwar su ko da zai tsaya kan gaban su da wannan kitsin ba shi kaga ba abin kirki bane saboda haka baya halatta namiji ya tara suwa har ya kai ga kitse ta na'am
da sune ke chamalan ya halatta mutum yayi umra biyu ko fiye da biyan a rana
abinda aikin annabi da sahabbai ya nuna ga mutanen da suka je umra daga wani guri to abinda aka fi so shine dawafi sai dawafi in suka yi umrar su ta farko to su yawaita yin dawafi ba wai su yawaita umra ba dawa ba samu wani daga cikin aikin magabata ba cewa in yaje yayi umra ya sake abinda suke yawaita yi shine dawafi duk sanda suka shiga harami za su yi sallah azhar za su yi dawafi kafin ayi sallah ko la'asar ko makarba ko haka to wannan shine abin da yafi dacewa ga mutumin da yazo daga wani guri ba mazaunin Makka ba
wannan kuma yake cewa mallan yana halatta mutun ya saka ihrami a Madina sai ya je miƙati sannan ya yi niyya ko kuwa sai a miƙatin zai saka ihram
a shi abin da ake so ai a miƙati shine niyya kuma ba sa wannan kayan ba so sa wannan kayan ko daga kasarka daga Najeriya in ka riga ka sa su ma duk ba wani abu sa su daga iyafud ba komai abinda dai ake cewa kakkai niyya sai ka je miƙati saboda ka ka Madina kai wanka ka sanya kayan ka ihramin ka ka fita kana zuwa miƙati abinda zaka yi anan Zulhulaifa shine kai niyyar abinda ka fita yi umara ce ko kuma haji
to wannan kuma yake cewa shin mutun zai iya miƙi kafa ya jingina da wani ginshiki idan ya gaji a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai akwai wani yanayin zama da mutun bai kamata ya yi ba a masallacin Madina
ba a hana wani zama ba in dai ba zama da zaka cutar da na gabanka ko na kusa da kai ba sawa'un zaka miƙe kafa zaka tankura kafa babu wani hani da yazo akan wannan wasu suna cewa ai kakka miƙe kafa gaban alƙibla duk babu inda aka hana wannan saboda haka in ka gaji ka miƙe kafarka ka tankura kafarka ka kalli gabas ka kalli kudu ka kalli arewa duk yadda ka so kana iya yi babu wani hani da yazo akan wannan
to sai tambaya ta karshe da zamu dauka yake cewa shin ya inganta cewa mutun zai iya yin tasbihin subhanallahi walhamdulillahi da allahu akbar wanda ake bayan sallar farilla sau 10-10 maimakon 33 ko wanne
na'am ya inganta ayi 10-10 wanda ya tabbata hadisin Abu Huraira ya inganta ayi 25-5 sau 4 subhanallahi 25 alhamdulillahi 25 allahu akbar 25 la ilaha illallah 25 kaga 100 kenan ya halatta ayi 33 abin 33 subhanallah 33 alhamdulillah allahu akbar 34 ya halatta ayi 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar sannan kuma ayi la ilaha illallah guda ɗaya ta cike 100 din dukkanin su sun tabbata a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suna cikin littafin sahihaini da kuma littafin sunan
tumala lai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jallimu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda ko da yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.